Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 23 ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu bukatu guda biyu. Hukumomin leken asirin Amurka da ke kokarin tsara ayyuka na tsawon shekaru hudu na fuskantar karin kalubale. Hukumar zaben kasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kasan na farko.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta zargi 'yan adawa da kulla maƙarƙashiyar ta da fitina a lokacin zaben watan gobe. Bayan haka, za ku ji rahoto akan kiran da ministan shari'ar jamhuriyar Nijar ya yi ga manyan da ke amfani da ƙarfinsu wajen ganin an gargama bayan Allah ba tare da wasu hujjoji ba. A ƙasar kamar kuma, za ku ji cewa mutane sama da 40,000 ne suka tsallaka zuwa Najeriya sakamakon arangamar da jami'an tsaro ke yi da 'yan awaren ƙasar. Bayan haka muna nan tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu bukatu biyu da 'yan Republican da 'yan Democrat suka gabatar daban-daban a gaban majalisar, waɗanda ke neman a kawo ƙarshen dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Tuni dai 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilai suka amince da dokar da za ta samar da kuɗaɗe da za a tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnati har zuwa 8 ga watan Fabrairu, matakin da zai ba da damar a buɗe ma'aikatan gwamnati, yayin da ɓangarorin biyu za su ci gaba da muhawara kan samar da tsaro a kan iyaka Amurka. Sai dai a cikin kasafin kuɗin na 'yan jam'iyyar Democrat babu kuɗin da shugaba Donald Trump yake bukata na gina katanga a tsakanin kan iyaka Amurka da Mexico, amma kasafin kuɗin 'yan Republican na kunshe da bukatar da shugaba Trump yake so ta kashe dala biliyan 5.5 a ƙada 7 a kan katanga da kuma baiwa wasu baƙi da suka shigo Amurka ba bisa ƙa'ida ba kariya ta wani ɗan taƙaitaccen lokaci. Fadar White House ta ce shugaba Trump ya shirya tattaunawa akan shirinsa na gina katanga tsakanin Amurka da Mexico a yau Laraba tare da shugabannin masu ra'ayin mazan jiya har da na jiha da kuma sauran shugabannin ƙananan hukumomi. Hukumomin leken asirin Amurka da ke ƙoƙarin tsara ayyukansu na tsawon shekaru hudu na fuskantar ƙarin ƙalubale, yayin da ake ganin ƙarin rudani a sassan duniya. A kuma daidai lokacin da tagomashin ƙasashen yammacin ke dishewa a fannin ƙere-ƙeren zamani da kuma rashin tabbas kan kuɗaɗen kashewa da hukumomin leken asiri za su yi amfani da su wajen tafiyar da gudanar da ayyukansu. Muna fuskantar ƙalubale a gida da kuma faɗin duniya baki ɗaya. Dole ne mu sauya yadda muke tafiyar da abubuwan domin kamalin zamin yadda za mu riƙa gudanar da harkokinmu ta wasu hanyoyi daban, kamar yadda sabbin tsare-tsaren tattara bayanan sirri suka nuna. Daraktan hukumar bincike Dan Cott ya faɗa wa mambobin hukumomin binciken asirin cewa a cikin wannan sauye-sauyen akwai buƙatar a riƙa faɗan gaskiya idan har ana so a kai ga ci. Hukumar zaben ƙasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben ƙasan na farko. tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinawatra a shekarar 2014. Daukan wannan mataki na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da Sarki Maha Bajralongko ya amince a yi zaben. Gwamnatin sojoji na Prime Minister Prayut Chan-o-cha ta jima tana jinkirta zaben wanda a farko aka tsara za a gudanar a shekarar 2015. A baya an tsara za a gudanar da zaben ƙarshen watan Fabrairu, amma gwamnatin soji ta ce ba ta so lokacin zaben ya zo daidai da bikin naɗin sarautar Sarki Maha Bajralongko wanda aka shirya za a yi a farkon watan Mayu. Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wata jaridar ƙasar Australia ta ce China ta tsara wani marubuci ɗan ƙasar Australia wanda ɗan asalin ƙasar China ne da ke yawan ƙalubalantar manufofin gwamnatin China a lokacin da ya kai wata ziyara ƙasarsa ta asali. Jaridar Sydney Morning Herald ta ce jami'an tsaron sun tsare Yan Hengjun a birnin Guangzhou a ranar Juma'a da ta gabata, bayan da ya sauka a filin jirgin sama tare da matarsa da 'yarta bayan da suka taso daga birnin New York. Iyalan dai sun shirya hawa wani jirgi ne da zai kai su birnin Shanghai, amma ba a bayan izinin ci gaba da tafiya ba. Wasu abokanan yan ne suka fadawa ma'aikatar harkokin waje da kasuwanci ta Australia wannan lamari. Ma'aikatar ta ce yanzu haka tana neman bayani kan ɓacewar wani ɗan ƙasarta da aka ba da sanarwar cewa ba a gan shi ba, amma kuma ba ta yi ƙarin bayani ba saboda wasu dalilai na sirri. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya isa birnin Moscow domin tattaunawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin. Ziyarar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Turkiya suke shirin ƙaddamar da wani hari a kan mayakan Kurdawa na YPG da ke Siriya. A makon da ya gabata, Erdogan ya rubuta a cikin jaridar Rasha Daily Kommersant cewa ba za su nemi shawara daga wurin kowa ba kan yadda za su yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ayyukansu suka jefa al'ummar cikin mawuyacin hali na tsawon sama da shekaru 30. Gwamnatin Turkiyya ta ɗauki ƙungiyar YPG da jam'iyyar siyasa ta YPD a matsayin 'yan ta'adda da suke ta da ƙayar baya a cikin ƙasar Turkiyya. Gwamnatin Turkiyya da Rasha suna goyon bayan ɓangarorin da ke adawa da juna a yaƙin basasar da ake yi a Siriya. Lamarin da ya kai ga Turkiyya ta harbo wani jirgin yaƙin Rasha a shekarar 2015. Tun kuma daga lokacin ne shugabannin biyu suke ci gaba da ƙara haɗa kansu a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta Siriya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da batun siyasa. A yayin da zaben watan gobe ke karatowa a Najeriya, ministan yada labaran kasar Lai Muhammad ya zargi 'yan adawa da shirin tada zaune tsaye a lokacin zaben. Sai dai 'yan adawar sun ce ba su san da wannan zancen ba. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya ta zargin cewa 'yan adawa na kulle-kullenta da fitina a lokacin babban zaben watan gobe, musamman ma a jihohin Arewa goma da hakan ya hada da shigo da tsagero daga jamhuriyar Nijar.
That we have credible intelligence that armed bandits and Boko Haram insurgents have been mobilized to engage in massive attacks and other acts of violence.
Ministan labaru Lai Muhammad ya bayyana zargin da nuna 'yan adawa sun haɗa kai da 'yan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda, inda za su ma kai hari kan wasu gwamnoni baya ga shigo da makamai daga ƙetare. Kuma ya ce gwamnatin tana da cikakkiyar hujja, ba wai ƙorafi na haka kawai take yi ba. Jam'iyyar APC a nata ɓangaren ba ta musanta wannan matsayi na sashenta nazartarwa ba, inda ta ce aikin jami'an tsaro ne su bankaɗo masu tada zaune tsaye ko masu sanyin haka. Mataimakin shugaban jam'iyyar Sanata Lawali Shu'aibu da ke kula da jihohin Arewa ya bayyana matsayin jam'iyyar da hakan ke nuna mubaya'a ko mara baya ga matsayar gwamnati.
aikin.
Duk wanda ke da kullakulle ai akwai abu jama'an tsaro. Mu ba mu iya tashi tsaye mu je mu hana mutunta da hankali. Amma in har su jami'an tsaro suka ji sai su bincika. In kuma suka zo bincika ba wai za su yi amfani da wai saboda mu ne rike da gwamnati mu muka yi magana ba, a'a za su yi aikin su su yi binciken su na gaskiya. Duk wanda aka gaza tashi da hankali in ya cancanta a hukunta shi in kuma abin da yayi za a tsawanta mashi ne sai a tsawata mashi. Mu dai abin da muke so a yi zabe cikin kwanciyar hankali.
Dai wannan ma zargin da Obasanjo ya ce ita wannan gwamnatin tamkarta a bace ce wajen murƙushe yan adawa. Kuna jayayya da wannan maganar kinan?
To ashe Obasanjo, lokacin Goodluck Jonathan me yace game da Buhari? Ce ai babu irin shi. Babu wanda zai cece kasar nan kamar Buhari ko?
Babban jam'iyyar adawa ta PDP ta yi watsi da zargin da nuna gwamnatin ta gaza cika alƙawarin murƙushe Boko Haram da haka take fakewa da irin wannan zargi. Sakataren jam'iyyar na ƙasa Sanata Umar Tsauri ya maida martani yana mai cewa duk rigimar tsaro na hannun masu mulki ne.
Allah ya ji kansa ni Abacha. Ya ce idan ka ga tarzoma ta horahula ta wuce kawa 72 to gwamnatin da hannu a ciki. Wannan abun da ake aikaman wasan ya aka fara shi. Amma gashi wankin hula na so ya kai gwamnatin Najeriya dare. Kamar yadda ta faɗi shine akwai iyawa wanda baya iyawa ɗan kasa shi kunya za a ji. To bai kamata mu yi ta magana security ba a yanzu don kowa na ji a jikin shi. Satin da ya wuce gwamnan Katsina ya hito kuru-kuru ya ce shi kan shi ana aika mashi. To idan gwamnati ya ce ana aika mashi to kuma ke da tsaro kenan. Amma ai da ce abin da ake ce mu tsaro ya inganta a ƙasa ko ina an yi kaza to yanzu da can harshen tsaron a North East take. To yanzu har kai gidanka sai dai Allah ya tsare ka.
Yanzu a tuna tsohon shugaba Jonathan a littafin tarihin jagorancinsa ya ce cikin zargin da aka yi masa lokacin yana mulki akwai kirkiro Boko Haram da rage yawan jama'ar arewa da ya nuna da ya kamata a gabayin 'yan ta'addan tun da yanzu ba shi ke kan karagar mulki ba. Nasiru Adamu Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Nasiru Adamu El Hikaya. To yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger inda ministan shari'a kasar ya ja hankalin manyan jami'an da ke amfani da matsayinsu don kulle mutane a gidan yari ba tare da wata kwakwarar hujja ba sakamakon lura da irin yadda wannan mummunar ɗabi'a ke kokarin samun wurin zama a kasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar koke-koken jama'a akan ɗabi'ar galkame bayan Allah a kurkuku da nufin huce takaici saboda bugon gaba irin na waɗanda ke rike da babban mukamin hukuma ya sa ministan shari'ar Nishar Mur Ahmadu aike takardar jan hankula ga alƙalan da ke shigar da ƙara da sunan hukuma wato procurer akan buƙatar ɗaukar matakan murƙushe wannan sabuwar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Sakataren ƙungiyar alƙalan shari'a ta Saman Nuhu Abubakar ya yi ƙarin haske a kai.
Namu gani ya yi bayani ne bisa kan wasu koke-koke da mutane suke yawan yi wanda suka kwatanta da harkokin da bai kamata ba hukunta mutum ta hanyar laifi na saba ma dokokin ƙasa. Maluma masu karɓar da ƙara ko shigar da ƙara suna amfani da damar da doka ta ba su suna huce kama gona da iri. Shi ne ya tunatar da su yan musu jan hankali yan musu jan kunne.
Ja insha akan maganar bashi a tsakanin wanda ya ci bashi da wanda ya bayar na daga cikin matsalolin da suka fi zama silar aika mutane kurkuku a 'yan shekarun nan a nan Niger. Lamarin da Jori Ibrahim na kungiyar Alternative Espace Citoyen ke dangantawa da raunin wasu ɓatagarin ma'aikatan hukuma.
Tun 1966 aka shido wani ƙuduri wanda a shahin shi na 11 shine ya ce ba kasashe duka wanda suka amince da wannan yarjejeniya ya haramta gare su dalilin bashi a sa mutum gidan kasu in ya zamana ba ya kasa biyan bashin da ake fin shi. Amma wannan bai bada daman ba na mutum yana iya ɗauka bashi ya zaman shi saboda akwai hanyoyi waɗanda doka ta bada ba na zuwa gidan kaso ba ne. Amma ana diba in yana da arzikin ƙiya ne ya yi akwai hanyar da ake bi a ƙwace arzikin shi a biya a saida ma in ya zo haka a biya mai bashi bashin shi gidan kaso ne ba a zuwa dalilin bashi. Kuma wannan abubuwa lallai an san da abu ne da ke wakana a cikin ƙasar mu ta Niger tunda mutane in kana da matsayi na iko wani bi abin da ma bai taka kara karya ba ana amfani da iko na zandarma ne police ne ko zuzu ne ko waninsu sai ga an kama an ci a dai ka arhe alhali abu ne wanda doka ta haramtar da shi.
Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger ya bayyana cewa dukkan 'yan Niger matsayinsu ɗaya a gaban shari'a. Dalili kenan da masanan doka ke ganin ya zama wajibi hukunci ya hau kan dukkan wanda aka tabbatar an same shi da aikata ba daidai ba.
Babu wani mahaluki wanda ya yi ƙarhin doka. Haka ne tsarin etado droit. Ko su kansu malumin shari'a masu yanke shari'a, doka ta ba da dama ga wanda suke ƙarƙashin su kamar president president na zauren shari'a. In suka ga kamar wani abu da suke yi wanda bai dace ba, doka ta ba su dama su musu jan hankali, kuma doka ta ba da dama malumin shari'a. In yayi lahani ana mushi hukunci.
Wani binciken jin ra'ayin jama'a da hukumomin Niger suka gudanar a shekarar 2012 yayi nuni da cewa kusan kashi 70 daga cikin 100 na 'yan kasar basu gamsu da yadda abubuwan ke gudana a mashara'antu na zamani ba. Mafari kenan da aka shirya wani taron da ake kira Etage ne Road de la Justice, inda aka tantauna hanyoyin warware matsalolin da ke hana ruwa gudu a kotuna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa.
Madalla a gaida Sulaiman Mani Barma daga Nijar. Yanzu kuma za mu je ƙasar Kamaru. Mazauna ɓangaren 'yan awari sama da 40,000 ne suka tsallaka zuwa Najeriya domin gujewa rikicin da ke faruwa tsakanin masu tayar da ƙayar baya da jami'an tsaro. Wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton.
A bangaren 'yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru, sama da mutane miliyan 4 ne suke cikin halin ni'asu. To shekaru biyu da suka gabata ne dai ake dauki ba daɗi tsakanin masta da ƙayar baya da kuma gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru, domin suna buƙatar ballewa daga kasar, wanda al'amarin ya kai ga mazauna wannan bangaren sama da 40,000 yin gudun hijira zuwa kasar tarayyar Najeriya domin tsira da rayuwarsu. Kamar yadda ƙungiyar agaji ta Amnesty International ta tabbatar, na tambayi Alhaji Abdulkarim mazauni ne a binnin Baminda ko ya suke ji da wannan hali da ake ciki.
Abin da ya kamata a yi, ya kamata a sake kowa da kowa da aka kama shi kabilan wannan abin, kuma a sama cire sojojin nan, a gina mutane gida su dawo a zauna a yi magana. Don yanzu don an zo an ba ma wani ma ko katifa ko an zo an gina masa daki, sojoji aka ce jiya ma sun kona wani gida, yanzu ma aka ce sun kashe mutane a ta wani ƙauye ta can. To kaga abin ana tafiya ne a je gaba da baya. Abin da ya kamata a yi, a sake kowa da kowa a zauna a yi magana, a cire sojoji, shi ne fi. To ai su dama ɗaukan madamin da suka yi ba sun ɗauka ba ne su tsare kansu. Gwamnati ne za ta fara ta cire sojoji, sannan mu gani ko waɗannan za su soro suna kashe mutane. Don su kan sun ɗauka ne su tsare kansu. Sun soma dama, su kan dama suna nan ba bindiga ba komai, suna protest ne. To aka zo kuma yanzu aka soma kashe su, su ma suka ɗauki bindiga. To kuma kaga bayan da za a yi kana yaƙi da mutum ka ce masa shi aje bindiga kai kana da naka, ba zai yiwu ba. Wannan kam ba abin nan shi ba ne, ko duk inda ya ce zai zauna a ƙasan a duniyan nan ai yana da raɗin wannan. To shi dama ya ce shi ba ɗan garin Kamaru ba ne. Sake shi na abu mai kyau ne, amma sake kowa da kowa. In aka sake su kam, to zanga-zanga kan za a tsayar kaɗan. In suka dawo shi a zauna kuma a yi magana, a nan za a samu zaman lafiya katakaf.
Alhaji Dr. Musa Useni shi kuma ɗan ƙungiyar wato haƙƙin bil'adama ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta mini.
To a gaskiya al'amari abubuwan din dai har yanzu suna da tabarbarewa. Ko da yake mutane a yanzu dai abin da za a iya faɗa game da farar hula, gaskiya al'amari cikin awarin sun fi yin ta'addanci a gaskiya al'amari. Saboda kaga a nan kwana biyun nan kawai a matsamammar shashin babanki da sauransu suna ta wato kidnap, suna ta ɗaɗɗaukan mutane, suna tafiya da su daga gidaddaji su, suna kwace musu dukiya da sauransu. To kaga wannan matsala ne da dama. Kuma da wani kira da muka yi ta hanyar farar hula ga gwamnati da cewa ita ma ta sa lura saboda maganan cin zarafi. To wannan sune abubuwan da muke yi a ciki, amma gaskiya al'amari sayan aware a yanzu dai muna ganin sune suka fi ciki na game da wato harkar Norway da Sarway. Daga cikin hanyoyin da muke yi, muna ta yi maganganu da gwamnati Kamaru. Kasan kwanan nan an samu canjin gwamnati, muna tsammanin cewa yana daga cikin wato amsa kiran da aka yi shine a samu canji. To wayannan sune abubuwan da suke nuna mana da kamar alamar cewa za a kawo canji saboda sabon tafiya da gwamnatin Kamaru ta kawo.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago.
Arshen
Jama assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Alasan Halilu na asalin ƙasar Niger mazaunin garin Porjanti dake ƙasar Gabon Sirri ku zaga kuna da iyalanku a nan Gabon koko suna can a gida kamar kai kace ka bar iyalanka sana a Agulum a can ƙasar Niger
to lalle hakika aksarin ɗan Niger wanda ke zuwa nan akwai masu samu suna wuce ƙasashen Turai amma ba kwarai ba amma wasu daga nan ne kamar mu dai alhamdulillah suna samu iyakacin da buƙatun su suna koma muhallinsu muna koma muhallinmu shekara ɗaya ne kai nan mu koma gida mu yau shekara ɗaya ko mu shekara biyu ne mu koma gida mu zo mu yau shekara ɗaya mu dawo wannan ya hiya mana sauki ne daga sahiya ne ta muke gani ina gani
to matan kuke bari can gida su ba sa da ba su kamar nuna rashin nuna damuwa kamar kun mance da su wajen wata takwas wata tara
eh to lalle nan akwai matsala akwai mushkila kaɗan su kuma ba sai ba kaɗan ba saboda dai akwai ana shan bamban warai daga matan ne akwai wasu suna iya hankulin zaman mu nan shekara biyu shekara uku idan mun kula da komai nasu suna can suna iya hankulin mu lalle hakikan akwai su wanda Allah tuha ma asiri haka suna iya hankulin mu har shekara biyar ma to amma wata akwai wasu kuma daga kazu shekara watan nan biyu uku hudu biyar za su ce maka wani ka sai da zaka daina ko in ji wajenka ko kuma ka taho wasu daga shekara ɗaya za su dinga maka salho su ce maka wani ko ka zo ka turo min kuɗi in je wajen ka eh domin haka Allah ke sabar Allah to amma kuma in ba haka bai samu ba ha ya da hankuri in an samu hatsari kuma a cikin wannan abu sai da dai duka a san yadda za a yi a gyara ko kuma a warware
to malam Halilu ganin ka ya kamata mutum ya bar ma iyalan shi mata shi da ɗiyan shi shekara biyar bai je ganin su ba kuma a cikin
bai kamata ba
to wani kira gare ka ga wanda suka ba iyalan su kuma yanzu suna sauraron mu da suke a gida a can kauyuka suna sauraron hira da muka yi tare da kai
to lalle dai malam adali toro abinda nake so in kwatanta muku da yan uwa dangi ayi hasara a rage ni dai ban taɓa yi haka ba misali ba zan zaɓa kai na bane in ce ni ban taɓa yi ba zai dai in ce yan uwa dangi duk saboda Allah zan hasara a dinga duba irin wannan a yadda za a yi a zan sanin yadda za a yi ana barin ainihin iyali a cikin wani lokaci a zan koma kuma ga iyali kamar yadda Allah ya ce ga lokacin ƙalilan da wanda Allah ya tura mana na je a koma wajen iyali
a takaice yanzu a shekara guda in kun je kun fara bida kamar mutum na iya samun shika haka dubu nawa haka na dala
to a nan cikin yan bida akwai wanda ake ɗauka aiki a nan ƙasar Gabon akwai wanda ake ɗauka shika 100 wata wasu a ɗauka su shika 80 wata
kenan shika kenan dala 200 kenan na Amurka
to akwai kuma ainihin wanda adda wuraren su na aiki su kuma wannan wani abu ne daban suna da wuraren su na aiki kamar wanda yake da kantin shi ko kuma yana da wurin shi na ma'aikatar shi ta nama ko kuma yana da wani wurin shi na dinki an wannan duka wani dada wani abu ne mai tsoka daban wanda ake da su ma ana samun iyakacin gargado alhamdulillah
to aksariyar wanda ke zuwa can a Gabon bida matasa ne latija ne tsofi ne koko mai zakacin
to lalle dai hakika mu a Niger ba mu saba hita mu bar Niger kwanmu da kwarkwatan mu dama mu matasa ke hita ne matasa ke hita Niger wajen neman kuɗi kuma da lokaci ya yi na bazara ɗin nan wanda duk aka saka kamar mu nan ba wanda aka saka sun turai da shi a cikin gida a je a yi noma a dawo kamar mu nan ko da shi ka dai nan yana da tsada zuwa gida ba duk kuma sai ai haka amma shekara ɗaya shekara biyu muna koma saboda Allah muna koma
to a yanzu kuna da kungiya mai kula da wata kuna da kungiya a nan Gabon wadda ta hada da ƴan Niger wanda suke ku hada kanku da juna domin taimakama juna tsakanin ku
lalle hakikan an soma amma a can da babu amma yanzu an soma akwai kungiyoyi wanda aka tattaha wuri-wuri wanda suke anguwa nan kamar muna anguwanmu muna da sojojin da muke ninka kafa da wadda har can ga gida Nijar akwai ta wanda ana buƙatar duk wani abu ana yi gyaran hanya ne na tsaki ne duk abin da kamata muna taimakawa ayi shi da kai tsaye insha Allah.
Alasan Halilu lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da muna wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Alasan Halilu na asalin kasar Niger mazaunin garin Porjanti dake kasar Gabon. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Aminu Adamu Malamadura a jihar Jigawa, inda ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama na yi kira ga tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo da ya kamata ya sani talakawan Najeriya fa yanzu sun dawo daga rakiyarsa domin sun gane ciwon hasada ne ke damunsa." Sakonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Abubakar Kawu Girgir, inda ya ce, "To hakika sake ballar cutar lassa a kasar mu Najeriya a daidai wannan lokacin da yanayin zabe ke danno kai wani babban abin jimani da firgitawa ne. A don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da kuma hukumomin lafiya da su tashi tsaye domin murkushe wannan cuta baki daya a kasar mu." Sai kuma sakon Lawansani na Kawu Daura, inda ya ce, "Ina kira ga kungiyar kwadugo ta Najeriya cewa ta yi hakuri da naira 27,000 a matsayin mafi karancin albashin ma'aikata da gwamnonin jihohin Najeriya suka ce za su biya domin kada a shiga halin da zai zama mai da hannun agogo baya." Sai kuma sako daga wurin Sade Sa'idu Daura, inda ya ce, "Muna kira ga malaman addinai a daidai wannan lokacin da muke dab da babban zabe. Ya kamata ku yi kira ga mabiyanku a kan su guji duk wani abin da zai iya tada hankali a lokacin zabe ko ma bayan shi." Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Hassan Dogo Batsari, inda ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu jawo hankalin 'yan siyasar jihar mu ta Katsina masu yin zagi ko tsinuwa ga shugabanni. Ya kamata mu yi ma kanmu kiyamun laili."
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To ga labaran a takaice. Yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu buƙatu biyu da 'yan Republican da 'yan Democrat suka gabatar daban-daban a gaban majalisar, waɗanda ke neman a kawo ƙarshen dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Hukumomin leƙen asirin Amurka da ke ƙoƙarin tsara ayyukansu na tsawon shekaru huɗu na fuskantar ƙarin ƙalubale yayin da ake ganin ƙarin ruɗani a sassan duniya. Hukumar zaben kasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kasan na farko tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi na gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinawatra a shekarar 2014.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.